إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي أبي هريرة وانا قرينا أرليت وانا رانتا الحميس وشتيدي دي دارانا شاب يرقى وطن ربيع الأول jira dubu 1443 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 10/2021 miladiya. Dan ci gaba da karatun wannan risala ta al-usulu thalatha wallafar al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine zai zama darasinmu na 12 a cikin wannan risala. Muna cikin al-aslu thani, risalan tana karantar da mu usulu thalatha, wasu asalai guda uku wanda yake wajibi akan kowane musulmi ya san su ya kuma gina aqidarsa akan su. Asalin farko shine ma'rifatul abdi rabbahu, masaniyar bawa game da ubangijinsa, bawa ya san wane ne ubangijinsa. Al aslu thani ma'rifatu dinil islami bil adilla, masaniya game da menene addinin musulunci, sanin addinin musulunci kuma da dalilai, wanda a cikin wannan asali na biyu muke, wanda a cikin wannan asalin malam ya kasa mana addinin Islam, addinin musulunci yana da maratib guda uku, yana da matakai guda uku. Al-martabatu al-ula ita ce al-Islam, al-martabatu al-thaniya al-iman, al-martaba al-thalitha shine al-ihsan. A darasinmu da suka gabata mun karanta martaba ta farko wadda ita ce al-islamu wa arkanuhu, sannan muka shiga al-martabatu thaniya wadda ita ce al-imanu wa arkanuhu. Mun shiga cikin martaba ta biyu wadda take magana akan imani da kuma rukunnai imani, wanda a ciki malam yace imani yana da rukunnai guda shida: al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأدر سندي قبات من كرنت الركن الأول ركن فرقه ونشين الإيمان بالله، ونبكة ياك ونشي واتو إيماني دا أبوا قداه كافم وتنجي إيماني دا الله سيايد دا أبوا قداه أبنا فرقه سيايد دا سامور الله شوى الله ساممني، wanda mun ambaci dalilan da suke nuna samuwar Ubangiji har guda hudu: dalili na fitra, da dalili na hankali, da dalili na shari'a, da kuma dalili na alhissu, abinda aka gani aka ji, wanda suke tabbatar da samuwar Ubangiji. Sannan muka ambaci abu na biyu wanda yake tabbatar da imani ga Allah, da imani da Allah shine al-imanu bi rububiyyatihi, imani da rububiyar Allah. Abu na uku al-imanu bi uluhiyyatihi, imani da uluhiyar Ubangiji, kasancewarsa shi kadai ne abin bauta wanda ya cancanci bauta. Sannan na hudu al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, imani da sunayen Allah da kuma sifofinsa, wanda a ƙarshe muka ce dukkan wanda ya yi imani da Allah akan waɗannan gaɓoɓi guda hudu da muka ambata, duk wanda ya yi imani da Allah to zai samu abubuwa na fa'idodi masu tarin yawa. Duk wanda ya samu imani da Allah ya zama ya yi imani da samuwar Allah, ya yi imani da rububiyya, ya yi imani da uluhiyya, ya yi imani da asma wa sifat, ya san su hakikanin sani kuma ya yi imani da su, to abu na farko da zai samu na amfani shine tabbatuwar tauhidi. Tauhidinsa zai tabbata ta yadda ba zai rataya zuciyarsa ga kowa ba sai Allah, ba zai miƙa kuɗayensa ga kowa ba sai Allah, ba zai zama yana tsoron kowa ba sai Allah, haka zai zama baya bautawa kowa sai mahaliccinsa, wanda shine fa'ida ta farko mafi girma da zai samu kamalar tauhidi, sannan zai samu kamalar soyayyar Ubangiji, cikakkiyar soyayya, zai zama cikakken masoyin Allah, sannan zai samu kamalar girmama Ubangiji, zai zama yana girmama Allah fiye da kowa da gurgurdan abin da ya sani na sunayensa da sifofinsa madaukaka, sannan zai samu tahqiqu ibadati, tabbatar da bauta ga Allah shi kadai. Bayan ya samu tauhidi, ya samu kamalar soyayyar Ubangiji, kuma zaka ga mutun ne wanda yake tabbatar da ibada ga Allah, baya wasa da ibada, yana tsayawa inda Allah ya umurce shi, yana aikata abinda Allah ya umurce shi, yana nisantar abinda Allah ya hana shi, dan ya san wane ne Allah, ya san matsayin Allah, ya san rahamar Ubangiji da jin kansa da ni'imominsa idan ya bi shi, kuma ya san azabar sa da damkar sa idan ya saba masa. To wannan shine rukuni na farko, al-imanu billah. Rukuni na biyu, wa mala'ikati, kuma imani da mala'ikunsa, imani da mala'ikun Allah. Idan aka ce al-mala'ika, wannan alamun ne ghaibi, wato wata halitta ce boyayya wadda Allah subhanahu wataala ya halicce su. Mala'iku wata halitta ce boyayya wadda ba a ganinta, sannan kuma wato Allah ne subhanahu wataala ya halicce su, sannan su kansu bayan Allah ne, masu bauta ne ga Allah, suna bauta wa Ubangiji subhanahu wataala, don haka ba su da wasu khasa'is na rububiyya ko uluhiyya, ba su da rububiyya a hannunsu, ba su da uluhiyya, don haka abubuwa na rububiyya daman sun keɓanta ne ga Ubangiji, don haka ba su da wani wata khususiyya ta rububiyya, zamo suna da wani abu da suke yi na samar da wani tasiri na azabtarwa ko kuma ni'imtawa ko kuma sarrafa halitta ko wani irin wannan, ba su da wannan, sai wani aiki da Allah subhanahu wataala ya dauka ya mika musu, kamar yadda yake daukar aiki ya mikawa annabawa, ce ku je ku isar da sakona, su ma haka Allah ya dauki wasu ayyuka ya rarraba musu, ya ce ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza, aikin da Allah ya dora musu suna yi, amma bayan wannan ba su da wani khasa'is na rububiyya, wanda za a ce su a cin gashin kansu suna da wani bangare na rububiyya, suna iya haifar da kaza ko su sa a rasa kaza ko a samu kaza ko su yi tasarrufi da kaza, duk ba su da wannan damar. Haka kuma ba su da wasu khasa'is na uluhiyya, ba su da wani abubuwa da suke da shi da suka cancanta a bauta musu, don haka ba a bauta musu. Allah ya halicce su ne da haske, sannan kuma ya kimsa musu miƙa jayuwa, cikakken miƙa wuya ga umarnin Allah. Mala'iku Allah ya kimsa musu, ya ɗabi'antar da su akan bin umarnin Allah, ba sa saba masa, la ya'suna Allaha ma amarahu, ba sa saba wa Allah abin da ya umurce su. Sannan Allah ya ba su ƙarfin zartarwa, duk abin da Allah subhanahu wataala ya ba su ya umurce su, to suna da ƙarfin da za su iya zartar da shi. Kai bawa, zai zama a shari'anka na musulunci, Allah ya umurce ka da wani abu, amma bai baka ƙarfin zartar da shi ba. Akwai wanda Allah ya umurce shi da yin azumi, amma bai da lafiyar da zai yi azumi. Wani Allah ya umurce shi da yin zakka, amma bai da dukiyar da zai yi zakka. Amma su mala'iku, duk abin da Allah ya umurce su, to ya ba su ƙarfin da za su iya zartar da shi. An gane ko? Allah ta'ala ya ce, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi, yace wala yastahsirun yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun. Allah ta'ala yake cewa shi yake da abinda suke cikin sammai da kasai, ana duk abinda yake cikin sammai da kasai nasa ne. Wa man indahu, kuma wadanda suke wajensa, halittun da suke wajensa, ma'ana mala'iku, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa yin girman kai game da bautarsa, in yace su yi ba sa girman kai. Wala yastahsiruna, sannan ba sa gajiyawa a ce su yi su kasa, ba sa kasawa, duk abinda Allah ya ce su yi za su iya yinsa. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, daka suna yin tasbihi dare da yini, ba sa gajiyawa. Na suratul anbiya aya ta 19 zuwa aya ta 20. To mala'ikun nan adadin su yana da yawa, ba wanda zai iya gaya maka yawan adadin su sai Allah. Wa ba ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san yawan rundunonin Ubangijinka sai shi Allah. Ya tabbata a hadisi Bukhari da Muslim hadisin Anas dan Malik a kissar mi'raji da aka yi da manzon Allah zuwa sama. Yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dago masa wani daki da ake ce masa Baitul Ma'mur wanda yake sama. Yana saitin Ka'aba. Daki ne da yake can sama ta bakwai. Saitin sa guda da Ka'aba. Inda zaka zo daidai Ka'aba ka tashi sama ba tare da kai kwana ba. In ka miƙe har sama ta bakwai sai Baitul Ma'mur. Saitin Ka'aba yake. Wanda yace mala'iku 70,000 suke yin ibada suke yin sallah a cikin sa kowanne ini sannan idan suka fita suka tafi ba za su sake komowa ba gobe wasu 70,000 ne za su zo su yi ibada idan suka tafi ba za su sake komowa ba jibi wasu 70,000 ne kullum kaga ashe ba wanda ya san yawan mala'ikun ubangijin ka sai shi to imani da mala'iku yana kunsar abubuwa guda hudu kafin a ce wani yayi imani da mala'iku to sai ya tabbatar da wasu abubuwa guda hudu kafin imanin sa da mala'iku ya tabbata ga dukkan wanda bai yadda da wannan abubuwa guda hudu ba ko bai yi imani da su ba ko bai yi imani da ɗaya daga cikin su ba to har yanzu bai yi imani da mala'iku ba wanda kuma bai yi imani da mala'iku ba kaga imanin sa bai tabbata ba imanin sa bai tabbata ba domin imani da mala'iku rukuni ne daga cikin rukunin imani an fahimta abu na farko al-imanu bi wujudihim sai yayi imani da samuwar su sai ka yadda cewa akwai mala'iku akwai wanda basu yadda akwai mala'iku ba to sai ka yadda cewa lalle mala'ikun nan halitta ce samammiya akwai ta sannan abu na biyu kai imani da wanda aka sanar da kai sunayen su daga cikin mala'iku to kai imani da su da sunan su kamar mala'ika Jibril Mika'il da sauransu sai kai imani da su cewa akwai wani mala'ika sunansa Jibrilu nayi imani da shi akwai wani mala'ika sunansa Mika'ilu nayi imani da shi haka duk wanda Allah ya ambaci sunayen su ko aka bayyana sunayen su to zaka yi imani da su da sunan su wanda kuma ba a san ba a bayyana sunayen su ba zaka baka san sunan su ba to zaka yi imani da su a dunkule a cikin imanin ka da mala'iku wannan shine abu na biyu abu na uku zaka yi imani da wanda aka sanar da kai sifofin su akwai mala'ikun da bayan an ambaci sunan su kuma an ambaci sifofin su yanda suke an fahimta ko ya zama an ambaci sunan sa an ambaci sifar sa ko ya zama sifar kawai aka ambata ba tare da ambatan sunan ba wanda aka ambaci sifofin su kamar mala'ika Jibril manzon Allah ya ba mu labari a hadisi cewa ya ganshi akan sifar sa da aka halicce shi da ita yana da fuka-fukai 600 dan haka duk ya rufe sararin samaniya girman sa ya rufe sararin samaniya to zaka yi imani da shi da wannan sifa da manzo Allah ya ambata sana akwai wanda Allah bai ambaci sunan su ba amma ya ambaci sifofin su uli ajnihatin hatin mathna wa thulatha wa ruba yace suna da fuka-fukai biyu wasu kuma fuka-fukai guda uku wasu fuka-fukai guda hudu zaka yi imani da su da wannan sifa da aka ambata ta su ba tare da an ambaci sunayen su sannan mala'ika yana iya canzawa daga suran da Allah ya halicce shi ya koma wata sura ta daban ya koma sura ta mutum mala'ika ne amma ya canza sura ya koma suran mutum kamar yadda ya faru da mala'ika Jibril a lokacin da Allah ya aiko shi ya aike shi zuwa ga nana Maryam me yake fatamathala laha basharan sawiya sai ya fito mata a misalin wani dan adam sawiyyan daidaitacce mai kyan halitta har tace masa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kai tsamanin cewa mutun ne tace inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah daga mai rahama ya kare ni daga sharrinka in kai mai tsoron Allah ne karka cutar da ni me yace mata inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ta ne manzon ubangijinki ne nazo ne dan in baki kyautar da wanda yake tsarkakake to wannan kenan haka kuma mala'ika Jibril ya fito a suran mutum lokacin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana zaune a cikin sahabban sa yazo masa da sifar wani mutum mai tsananin fararen kaya mai tsananin bakin gashi sannan kuma in kaga ba za ka ga alamun tafiya tare da shi ba kuma ba wanda ya san shi daga cikin sahabbai ba wanda ya san shi balantana a ce dan gari ne da inda dan gari ne da wani ya san shi sannan kuma ba za a ce bako bane saboda ba alamun tafiya bako zaka ga wasu alamu da zaka gane cewa bako ne ko kaga yana rike da wasu kaya ko jaka ko kaga alaman gajiya tare da shi ko da bi irin wannan to duka babu wa'innan alamun tare da shi yazo ya zauna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa da gwiwoyin manzon Allah ya dora hannayensa akan tafukansa sannan ya tambayi manzon Allah game da musulunci da imani da ihsani da tashin alkiyama da alamomin tashin alkiyama annabi duka ya amsa masa wa'innan tambayoyin sannan ya tashi ya tafi bayan ya tafi sai manzon Allah ya ce haza jibrilu atakum yuallimukum dinakum to wannan jibrilu ne ya zo ne dan ya sanar da ku addininku wanda imam muslim ya fitar da hadisin kaga ya zo a sura ta mutum haka mala'ika yana iya canzawa ya zo a sura ta mutum haka mala'ikun da Allah ya aiko su zuwa ga annabi Ibrahim da kuma annabi Lut kaga sun zo ne a sura ta mutane suka zo annabi Ibrahim da sura ta mutane da ya gansu ya dauka cewa mutane ne ya je yanko maraki mai mai yazo ya kawo musu ya ga ba sa ci ya ce ah sai ya ji tsoro domin al'adar su a wancan lokaci idan ka bawo bako abinci ya ki ci to ya zo da sharri amma in kaga ya ci abincin ka to da alkhairi ya zo kaga da ya suka ki ci sai ya ji tsoro to sai suka ce masa la takhaf kada ka ji tsoro sai suka gaya masa dalilin da ya kawo su haka annabi Lut da suka zo suka same shi ya shiga damuwa ya shiga kunci saboda ya san halin mutanansa za su iya cutar da su duna mutanansa masu aikin luwadi ne shi ma dai karshe suka ce masa mu mala'iku ne Allah ne ya aiko mu dan mu halaka mutananka kaga sun zo musu a sura ta mutum mala'iku suna canzawa daga suran su ta halitta su koma wata sura ta daban to sai kai imani da mala'iku waɗanda aka bayyana maka sifofinsu kai imani da wannan sifar tasu da aka ambata shine abu na uku ko kai imani da samuwar su kai imani da sunayen su wanda aka ambaci sunayen su kai imani da su da sunan su wanda kuma aka ambaci sifofin su kai imani da su da sifofin su abu na hudu kai imani da waɗanda aka sanar da kai ayyukan su kai imani da su tare da aikin su an gane ko akwai mala'ikun da Allah subhanahu wataala ya wakilta su yin wani aiki da umurnin Allah kaman tasbihi akwai wanda aka wakilta su aikin su kawai shine tasbihi ba su da wani aiki daga tasbihi sai bauta dare da rana ba sa gajiya wanda muka karanta ayat da ta gabata yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kaga su aikin su shine kawai tasbihi da ibada wasu kuma an kebance su da wasu ayyuka na musamman kaman mala'ika jibril shine al-aminu ala wahyillahi ta'ala shine amintacci game da wahayin Allah shi Allah yake bawa sakon wahayi ya kawo annabawa da haka shi yake zuwa da wahayi zuwa ga annabawan Allah da manzannin Allah shi aikin sa kenan akwai mala'ika mika'ilu wanda shi kuma an wakilta shi game da abin da ya shafi ruwan sama shi yake saukar da ruwa sannan kuma game da abin da ya shafi fitan tsirrai fitowar tsirrai da sauransu wanda shi an wakilta shi wannan aikin akwai mala'ika Israfil shi kuma an wakilta shi busa ƙaho an gane ko a lokacin da alkiyama za ta tsaya haka kuma a lokacin da za a tashi daga cikin halittu za su tashi daga cikin kaburbura malamai sun yi sabani akan busa biyu ne ko uku akwai masu cewa busa biyu ne akwai busa ta mutuwa akwai busa ta tashi akwai masu cewa akwai busa ta mutuwa ita ake kira nafhatu sa'iqi busa ta mutuwa a sune sannan akwai ta biyu ita ce wato a suka ce ta farko ita ce nafhatul faz'i akwai busa da za a yi kowa sai ya firgice idan aka yi ta wata ƙara ce za ka ji baka taba jin irin ta ba kowa sai ya kidime ya dimauce kowa ya gigice kun san gigicewa ko ya rude to kuma sai a yi busa ta biyu sai kowa ya suba kuma ita ce nafhatus sa'iqi sai kowa ya suma sai kuma ayi busa ta uku ita ce nafhatul ba'thi in an yi ta kuma kowa zai tashi kun gane ko wanda suka ce akwai nafhatul faz'i su ne suka ce akwai fadin Allah ta'ala wa nufikha fi suri fa faz'a man fi samawati wa man fil ard kina akwai nafhatul faz'i wasu ko malaman wanda suka ce biyu ce suka ce nafhatul faz'i din ita ce nafhatus sa'iqi mun gane ko kenan busan biyu ne an nawwa sunayen ta ne kawai nan aka ambace ta da suna kaza nan kuma aka ambace ta da suna kaza ala ayi hali mutun yayi imani da malaika as-sarafin shine wanda aka wakilta shi busan kaho kai imani da shi akan wannan aikin da aka bashi sannan mutun yayi imani da malakul maut malaikan mutuwa wanda aka wakilta shi karban rayukan bayi a lokacin mutuwarsu akwai masu cewa sunansa azra'ilu wannan bai tabbata ba babu dalili a qur'ani da ya nuna cewa sunansa azra'ilu qur'ani Allah kiransa da malakul maut kullu tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malaikan mutuwa haka kuma annabi ya ambace shi a hadisi babu hadisin da ya inganta wanda yazo da ambaton malaika azra'il zaka bus duk wani hadisin da yazo da wannan sunan to zaka samu bai inganta ba ina fata an gane zaka sunansa malakul maut malaikan mutuwa to zaka yi imani da shi da wannan aikin da aka damka masa sannan akwai mala'ikun da aka wakilta su gaba da abin da ya shafi tsaron gidan wuta wanda shine khazinun nari ana kiransa maliku wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk saka ce ya kai maliku ubangijin kai kashe mu mana muhuta inji ayin wuta yace innakum makizuna a ciki zaku dawwama sunansa maliku sannan akwai mala'ikun da aka wakilta su game da ƴaƴan da suke cikin ciki jariran da suke cikin ciki idan lokacin da idan suka cika wata hudu a cikin ciki to za a wakilta mala'ika da za a aiko sai a umarce shi ya rubuta arzikinsa ya rubuta ajalinsa ya rubuta aikinsa ya kuma rubuta dan wuta ne ko dan aljanna su ba wannan wasu mala'iku ne kaga aikin da aka wakilta su kenan akwai mala'ikun da aka wakilta su game da kiyaye ayyukan bayi aikin da bayi suke yi su suke kulawa suna rubucewa kowane dan adam an hada shi da mala'iku guda biyu an gane da suke tare da shi daya a gefen sa na dama daya a gefen sa na hagu suna rubuta abin da yake aikatawa na alkhairi ko sharri sannan akwai mala'ikun da aka wakilta su game da tambayar mamaci a cikin kabari idan aka shigar da mamaci cikin kabari mala'iku guda biyu za su zo masa su tambaye shi wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka mun gane ko da sauran mala'iku suna nan da aka ambaci sunayensu irin masu tallabe da al'arshi da sauran mala'iku suna nan da yawa wanda a karatutukan mu na aqida da muka yi taiman ambace su musamman in ka je karatuna wanda nayi na alwajizu fi aqidati salafis salih na ambaci da yawa daga cikin ayyukan wa'annan mala'iku ila fatan fahimta to imani da mala'iku idan kai imani da mala'iku akan wa'annan gabobin guda hudu kai imani da samuwar su kai imani da su akan sunayen su da aka ambace su wanda aka ambaci sunayen su imani da sifofin su wanda aka ambaci sifofin su da kuma imani da su tare da aikin su ga wanda aka ambaci ayyukan su to idan mutun yayi imani da mala'iku zai samu abubuwa na fa'idodi kamar haka fa'ida ta farko zai samu ilimi game da girman ubangiji da karfin Allah duk wanda yayi imani da mala'iku kamar haka akan wa'annan gabobi da muka ambata to zai zama mai girmama Allah zai samu ilimi game da girman Allah da karfin Allah da kuma karfin ikon Allah domin girman halitta yana nuna girman mahaliccinta an gane ko injiniya ne ya kera wani abu mai fa'ida to sai kaga ana girmama shi saboda wannan ana ganin girman sa saboda wannan alhali tare da cewa wasu abubuwa ne ya hada ya kera wani abu ba shi ya halicci abin daga babu ba daka girman halitta yana nuna girman wanda ya halicce ta to mala'ikun nan da muka ambaci girman su akwai mala'ika mai fufuke dubu wato 600 kamar annabi ya ambata shi kadai ya rufe sararin samaniya to kaga wannan yana nuna girman wanda ya halicce shi wanda shine Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu da zaka samu na fa'ida ta dalilin imani da mala'iku shine zaka samu fa'ida ta godiyar Allah zaka zama mai gode ma Allah akan kulawa da ya baka a matsayin ka na dan adam Allah ya bawa dan adam kulawa ta musamman a yayin da ya wakilta musu wannan halitta ta mala'iku wanda suke tsayuwa wajen kiyaye su lahu maqibatun min bayni yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah kowane dan adam yana da mala'iku da aka sanya gaba da baya wanda suke bashi kariya ga wa'annan ayyuka da muka ambata na saukar da ruwan sama da sauransu da mala'ikun suke yi. An wake ta mala'iku na musamman da suke kulawa da kai, suke baka kariya, suke maka hidima, to zaka godewa Allah akan wannan kulawa da yake baka. Mala'ikun da suke rubuta ayyukanka, kana aiki mala'iku suna rubutawa, da sauran ayyuka da suke yi na maslahar bayi. To idan ka kalli wannan ayyukan da mala'ikun suke yi, sai ka godewa Allah akan wannan ni'ima da ya maka, ta halitta maka wannan halittar da suke maka hidima irin wannan. Sannan abu na uku, zaka ji kana son mala'ikun kuma, zaka ji kana me, kana son su, dan halitta ce, an gane ko mu'minai ne, masu wato in nace mutane ba mutane bane, awa sai nace mutane zan ji dadi, mutanen kirki ne ko mala'ikun kirki ne zan ce ko, ai za mu gane mala'ikun kirki ne, kun gane ko halitta ce mala'iku ne na kirki. To tunda ko na kirki ne, ba sa sabawa Allah, aikin su bin umurnin Allah, zartar da hukuncin Ubangiji, abinda Allah ya umurce su. To zaka so su saboda wannan, kuma zaka so su akan abubuwa da suka tsayu da shi na yin hidima ga bayin Allah, kai kanka suna nan suna maka hidima, sai ka so su don wannan. Da haka wa'annan fa'idodin da zaka same su, zaka ji kana son mala'iku, kana jin kunyar su. To idan kana garin girman mala'iku, Allah ya kira su kiraman katibin, masu daraja ne, mu'minai ne, masu tsoron Allah ne, masu bin dokar Allah ne, to zaka ji kana jin kunyar su. Wani abu na saban Allah ba za ka iya yin shi a gaban su ba, to da ka san suna tare da kai, suna rubuce duk abin da kake. Idan zina za ka yi, sai ka cilasta su sun kalla, don su tabbatar sai su rubuta. Kaza ka cilasta su sun kalli mugun abu. Idan sata za ka yi, dole suna tare da kai, suna gani. To idan kana ganin girman su, ba za ka iya ba. Idan mutum zai yi zina, a kaddara sai ga baban shi a tsaye yana kallon shi, zai iya? Ba zai iya ba. Idan za ka yi sata, sai ga matarka a tsaye tana kallon ka, ko da yake wani shi zai iya sata, matan ma take taimaka masa yana sata. Akwai barayin da matan suke taimaka musu. Amma idan za ka yi sata, sai ga sirikinka a gabanka yana kallo, kaga ba za ka iya sata a gaban sirikinka ba. Misali ne wannan. To kaga me yasa ka kasa yin sata a gaban sirikinka? Saboda kana ganin darajarsa da girmansa. Me yasa ka kasa yin zina a gaban babanka? Saboda kana ganin girmansa da darajarsa. To mala'ikun ma idan kana ganin girmansu da darajarsu, ba za ka iya zina suna kallonka ba. To da ka san suna kallonka, ka yi imani suna kallonka. Ina ba ta fahimta. To mutum zai samu wa'innan fa'idodin ta dalilin imani da mala'iku. To an samu wasu karkatattun mutane da suka yi inkarin mala'iku su kasance halitta ce mai jiki, suka ce mala'iku ba halitta ba ce, mana ba jiki ba ne, suka ce ibara ce an quwal khairi al kamina fil makhluqati, yan falsafa da sauransu suka ce al mala'ika ibaratun an quwal khairi al kamina fil makhluqati, mala'iku wata ibara ce game da wani karfi na alkhairi da yake boye a cikin zakatan halitta. Da haka duk zuciyar da za ta ji tana son yin alkhairi, to wannan son yin alkhairin abinda yake motsa ta din shine mala'ika, shi kuma abinda yake motsa zuciya ta yi sharri shine shaitan a wajensu. To kaga wannan ƙaryata ayoyin Allah ne, ƙaryata littafin Allah ne, ƙaryata sunnar manzon Allah ne, ƙaryata ijma'in musulmi ne. Dan Allah a Qur'ani ya ce alhamdulillah fatiris samawati wal ardi جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع وديات تبتغى الله مكا جنها لترسى ميدك السي واندي سنة ملائكو سكذا ومن زني سنة كيوة أنبا واساقو أولي أجنحة ما أبوتا فكا فكي مثنى بيبيو وثلاثة أقوي ما سفكا فكي أكو أكو ورباع أقوي ما سفكا فكي هدو هدو. سورة الفاطر آية تفرقو agana Allah ya tabbatar da cewa mala'ikun halitta ne, jiki ne, suna da fuka-fukai. A wata aya yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, da a ce za a nuna maka ka gani idh yatawaffa alladhina kafaru, a lokacin da waɗanda suka kafirta suke mutuwa, almala'ika zaka ga mala'iku yadribuna, ko kuma ga mala'iku yadribuna wujuhahum, suna dukan fuskokin su, wa adbarahum da bayan su. Kaga in ba jiki bane ya za a yi su duka, ba za su iya yin duka ba. Suratul Al-Anfal aya ta 50 a wani guri yace walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, da a ce za a nuna maka ka gani a lokacin da azzalimai suke cikin magajin mutuwa, alhali ga mala'iku nan suna masu shimfida handayen su suna musu duka suna cewa akhrijo anfusukum ku ciro rayukan ku ku bamu suna musu magana abinda ba halitta bane ba jiki bane zai iya magana ba zai iya magana ba wannan suratul an'am ayata 93 a wani gurin ma yace hatta idza fuziya an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaqa wa huwa alaliyul kabir har lokacin da aka yayi tsoro daga zakatan su qalu madha qala rabbukum sai suka ce mai ubangijin ku yace qalu alhaq suka ce ubangijin mu ya fadi gaskiya wa huwa alaliyul kabir kuma shine madaukaki mai girma mala'iku da suke wannan magana ashe inda ba halitta bace ba jiki bane ba za su yi magana ba a wani ayar ma Allah yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar yan aljanna mala'iku za su rika shiga wajen su ta kowace kofa suna ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku bima sabartum saboda abinda kuka yi na hakuri da bautar Allah hakuri akan abubuwa na barin saban Allah hakuri akan musibu da abubuwa na cutarwa saboda wannan hakurin kuka samu aljanna to aminci ya tabbata gare ku saboda wannan hakuri naku fa ni'ma uqbad dar ma dalla da karshen gida ya zanto shine aljanna mala'iku ne suke yiwa dan aljanna wannan albishir din inda ba halitta bane za su yi wannan za su yi ba haka kuma inkarin mala'iku kare ta hadisan manzon Allah ne domin ya tabbata a sahih al-bukhari daga abi huraira manzon Allah yana cewa Allah ta'ala yana fada a hadisi qudusi ko kuma shi manzon Allah ne yake cewa ba hadisin ba qudusi bane manzon Allah ne yake cewa idza ahabba Allahu al-abda nada jibrila idan Allah ya so wani bawa ko idan Allah ya so bawa wani daga cikin bayinsa sai ya kira mala'ika jibril sai ce ya kai jibrilu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ce ya kai mala'ika jibril Allah yana son wani dan haka kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibrilu sai jibril ya so shi fa yunadi jibrilu fi ahli sama mala'ika jibril shi ma sai ya kira mala'ikun da suke sama ce inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah fa yana son wani dan haka ku ba ku so shi yace fa yuhibbuhu ahli sama dan haka duk wanda suke sama sai su so wannan bawa summa yuzu lahu alqabul fil ard sannan sai a sanya masa karbuwa a ban kasa wannan hadisin bukhari bayan bukhari ma hadda muslim ya fitar da shi bukhari ya fitar da shi lamba ta 3209 muslim lamba ta 2637 haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana yawmul jumaa ala kulli babin min abwabil masjidil malaika yaktubuna al-awwala fal awwal fa idza jalasa al-imamu tawu as-suhufa wa ja'u yastami'una adh-dhikr adabe yace idan ranar jumaa yazo akan kowace kofa daga cikin kofofin masallaci ana ajje malaika suna rubuta wanda ya fara zuwa sannan mai bin sa idan liman yazo ya zauna lokacin da za a fara kiran sallah liman ya fara huduba sai su nadi da takarrun su da suke rubuta surayen mutane waja'u yastami'una dhikr sai su zo su ba su zauna su saurari huduba shi ma hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi to kaga wa'annan nasoshin da muka karanta a fili suke wajen nuna cewa mala'iku jiki ne ba kuwa bace ma'anawiya kamar da wasu suke fada a jiki ne halitta ne wanda suna magana suna aiki suna kaza ba kamar yadda karkatattu suke fada ba abinda suke fada din nan ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna ya saba wa ijma'in musulmi to dole mutum yayi imani da wa'annan mala'ikun a wa'annan gabobi da muka ambata kafin ya shiga daga cikin wanda suka yi imani da mala'iku wanda shine rukuni na biyu rukuni na uku wa kutubihi imani da littattafansa to imani da littattafanwa littattafan Allah subhanahu wa ta'ala al-kutub jam'u kitab ne ya kace kutub jam'i ne na kitab littafi guda daya kutub littattafai da yawa an gane kenan da aka ce kitab ma'anarsa maktub abin da yake rubuce al-kitab ma'anarsa al-maktub abin da yake rubuce to sai ake ce masa kitab abin da ake nufi da shi anan littattafan da Allah ya saukar ga manzanninsa mutum yayi imani littattafan da Allah ya saukar wa manzanninsa an gane ko wanda littattafan Allah ya saukar da su domin su zamo rahama da jin kai ga halittunsa Allah ya saukar da wa'annan littattafan don su zamo rahama da jin kai ga halitta ta wani ta wace hanya, domin ta hanyar su ne za su gane yanda za su rayu rayuwa mai inganci, rayuwa a cikin haske. Idan mutum bai yi aiki da littafin da Allah ya saukar ba, to zai rayu ne cikin duhu, ya zama yana girbtu a cikin duhu, zai iya jefa kansa cikin ramin halaka bai sani ba. Na sha buga wannan misali cewa daga wannan ne injiniyoyi suka kwaikwaya. Idan suka kera wani karfe ko wani inji, sai su yi wani dan littafi tare da shi, su rubuta dokoki wanda ake bukatar a kiyaye don wannan injin ya inganta. Idan ka sai injin ka bude, zaka ga wani dan karamin littafi an rubuta, an fassara da Larabci da Ingilishi da Faransanci da sauran yarurruka na duniya wanda suka shahara. Zaka karanta ka ga wannan injin ga yanda ake amfani da shi, ana kaza, ana masa kaza, ana masa kaza, kuma ba a masa kaza, ba a masa kaza. Idan aka kai shi kusan wuta da kaza, zafi ya kai kaza, zai iya samun kaza, duk a baka labari. Idan baka karanci wannan littafin ba, ka zo ka ce zaka yi aiki da shi yanda ranka yake so, kaga lalacewa zai. Nan aka ce in inji ne da ake sa masa mai, sai a ce ga inda zaka sa mai, ga inda zaka sa bakin mai, ga inda zaka sa ruwa. Sai kuma sai ka zo, sai ka zuba ruwa wurin da ake sa mai, ka zuba mai wurin da ake sa ruwa, ka rubuta bakin mai, ka zuba bakin mai gurin da ba nan aka ce a sa shi ba. Kaga injin ko tashi ba zai ba, mabalanta na yi aiki ko tashi ba zai ba, saboda mai ka saba ka'idar da aka halicce shi akan ta. To kaka kai ma dan adam, Allah ya halicce ka, kuma akwai ka'idodin da ya gina rayuwanka akai, wanda sai ka bi sannan ka iya rayuwa mai kyau. To sai ya hado ka da wannan littafin, wannan shine Alkur'ani, kai a matsayinka na musulmi, littafin da aka hado ka da shi, kamar yanda injiniya yake hado injin da ya kera da wani dan littafi, kai ma sai aka hado ka da naka littafi, wanda shine me Alkur'ani. Idan ka bi dokokin Alkur'anin nan, sai ka rayu rayuwa mai kyau, ka rayu rayuwa a cikin haske. Amma idan ka saba wa dokokin Qur'ani, Allah ya ce kar kai kaza, kar kai kaza, kace sai kai. Allah ya ce ikaza, ikaza, kace ba za yi ba. To sai kaga rayuwanka ta tawwatse, ta daidaice, ta lalace. Ka rayu cikin damuwa da kunci, kuma ka jefa kanka ramin halaka. Mutum nawa cutar shan giya ta kashe su, ta dalilin shan giya ya mutu, wani ta dalilin shan taba. Likitoci na faɗa a kowace shekara mutum miliyan nawa suke mutuwa saboda shan taba, mutum miliyan nawa suke mutuwa saboda shan giya. An fahimta ko? Zina, mutum miliyan nawa suke mutuwa ta dalilin zina, ta dalilin cutar da ake samunta ta hanyar zina, irin cututtukan sanyi, irin cututtukan sida da sauransu. Misali, kaga duk wannan saba wa dokokin Allah ne yake janyo mutum ya jefa kansa cikin irin wannan ramin halaka. An gane ko? To kaga wannan shine, ashe wannan littafin da Allah ya saukar rahama ce ga halitta. Aiki da wannan littafi shi zai saka zauna lafiya, ka rayu rayuwa mai inganci. Shiriya ne ga halitta. Aiki da wannan littafi shi zai dora ku akan hanya, ku riƙa rayuwa cikin shiriya, cikin adalci, babu zalunci, ta hanyar ruku da wa'innan littafai da Allah ya saukar, da aiki da su ne kadai bayi za su samu kansu zuwa ga sa'ada ta duniya da lahira, su samu kansu zuwa ga natsuwa da arzikin duniya da lahira. Matukar an saba wa'innan littafai, to ba mu ba sa'ada. An gane ko? To imani da wannan littafin shi ma ya kunshi abubuwa guda hudu. Kafin a ce kayi imani da littafin Allah, dole sai kayi imani da wasu abubuwa guda hudu kafin ka shiga cikin jerin gwanan wanda suka yi imani da littafin Allah. Abu na farko, kayi imani cewa wa'innan littafin tabbas saukakki ne daga wajen Allah. Kayi da cewa Allah ne ya saukar da su, maganansa ce, kuma shi ya saukar da su. Akwai wanda ba su yi imani cewa littafin nan daga Allah suke ba. An gane ko? Akwai masu cewa Annabi shi ya kirkire su, akwai masu fadar wasu abubuwa sabanin haka, su dai ba su yarda cewa maganan Allah bane ba. Akwai kuma wanda ko sun yarda daga Allah suke, amma su abinda suke yarda da shi Allah halittar su yayi littafin, ba maganansa bace ba, halittar su yayi kamar yanda ya halitta sauran halitta. Da haka Alkur'ani halitta ne a wajen su, kamar Mu'tazila. To dole kai imani cewa littafin saukakki ne daga Allah, kuma maganar Allah ne. An fahimta? Wannan shine abu na farko. Sannan abu na biyu, kai imani da waɗanda aka ambaci sunayensu daga cikin littafin, kamar Alkur'ani wanda aka saukar wa manzon Allah, musa an ambaci sunansa, sunansa Alkur'an, kayi imani da at-taura wanda aka saukarwa annabi Musa alaihi salatu wassalam sunanta me at-taura kayi imani da al-injilu injila wanda aka saukarwa annabi Isa alaihi salatu wassalam kayi imani da zabura wanda aka saukarwa annabi Dauda alaihi salatu wassalam wannan wanda aka ambaci sunan su kenan amma wanda ba ambaci sunayen su ba to kuma zaka yi imani da su ne a dunkule za mu yi imani da su a duk wani littafi da Allah ya saukar da wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda na san sunan sa da wanda ban san duka na yadda cewa saukakke ne daga Allah ko maganan Allah ne mun gane wannan na biyu dole ne mutun ya gaskata abin da ya inganta na labaran da wa'annan littafan suka zo da su kamar labaran da alqur'ani ya zo da su shi wannan babu na jefarwa duk wani labari da alqur'ani ya zo da shi dole ka gaskata shi sawa'ul labarin al'ummomin da suka wuce ne irin labarin mutanen annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib da sauransu labaran ashabul kahfi da duk wani labari da ya zo a alqur'ani wata kissa kai imani da ita sauran littafai kuma kayi imani da labaran da suka zo da su wanda ba a canza ba duk wani labari da at-taura da injila da zabura da sauran littafai suka kunsa wanda ba a canza ba nayi imani da su gane ko kayi imani da duk labaran da sauran littafai suka kunsa wanda ba a canza su ba domin su wanda suka wuce sun caccanza littafan su abu na hudu bayan kayi imani da wannan shine abu na uku an gane gaskatawa gaskata abin da ya inganta na labaran da wa'annan littafan suka zo da shi sannan abu na hudu yin aiki da hukunce-hukuncen da wa'annan littafan suka sauka da su hukunce-hukuncen da ba a shafe hukuncin su ba dokokin da ba a shafe ba Al-Qur'ani ya sauka da wasu dokoki aka zo daga baya aka shafe su shi yasa in kana karatu littafan usulul tafsir da sauransu ko littafai na usulul fiqh zaka ga ana kawo babi na an-nasikh wal mansukh dokokin da aka shafe da wanda suka shafe su ana kawo su to wanda ba a shafe din ba to ya zama dole kai aiki da wannan dokar matukar kana da ikon da zaka yi aiki da ita kana da dabar da zaka yi akwai dokar da ba zaka iya aiki da ita ba wanda baka bada misali da ire-iren su dan wanda bai da lafiya ba zai iya yin azumi ba wanda bai da dukiya ba zai iya yin zakawa amma duk wata dokar da zaka iya yin aiki da ita kuma ta zama wajibi a kanka to ya zama dole kai me kai aiki da ita sannan ka yarda da duk wani hukunci da Allah ya zartar ka sallama ka mika wuya game da duk wata doka da Allah subhanahu wataala ya gindaya sawa'un ta umurni ce ko hali an gane ko sawa'un ka fa'inci hikimar da ta sa aka zartar da dokar ko baka fa'inci hikimar ba ya zama dole kai aiki da wannan dokar ta yi maka dadi ba ta yi maka dadi ba ta dace da al'adun gidanku ba ta dace ba haka ake yi a garinku ba haka ake yi ba in dai dokar Allah ce to baka da zabi ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim in dai mu'mini ne ko namiji ko mace idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari da wani umurni to shi mu'mini bai da zabi kin gane ko wannan kenan dan haka alqur'ani dole kai imani da shi dole kai aiki da duk wata doka da ya sauka da ita ka sallama rayuwanka wuyanka gare ta ka yadda ka gamsu ka karbe ta kada ka kyamace ta idan ka kyamaci dokar Allah to wannan zai iya jefa mutum cikin matsala kar ka kyamace wata doka ta Ubangiji subhanahu wataala kar ka ki ta ka ji baka son ta ka kyamace ta kana kinta wannan kuskure ne to littafan da Allah ya saukar daga sama gaba ɗayan su wanda ba Qur'ani ba alqur'ani da yazo sai shafe su an gane ka duk wani littafi da ya sauka wanda ba Qur'ani ba zuwan Qur'ani ya shafe hukuncin wannan littafin Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wa anzalna ilayka alkitaba kuma mun saukar maka da littafin nan na alqur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana bai gaskata abin da yake gaban sa abin da suka zo kafin sa na littafai min alkitabi kenan yana bai gaskata abin da suka gabace shi na littafai wa muhaiminan alayhi ay hakiman alayhi kuma alqur'ani yana hukunci akan sauran littafan abinda ake bukata na hukuncin da suka zo a ciki an tattaro su an samu na Qur'ani, wanda ba a da bukata kuma an shafe hukuncin su. To akan wannan baya halatta kai aiki da kowane hukunci daga cikin hukuncin littattafan da suka sauka daga sama, sai wanda ya inganta daga ciki wanda kuma Al-Qur'ani ya tabbatar da shi. Baya halatta kai aiki da kowace doka daga cikin dokokin hukuncin littattafan da suka sauka a baya kafin Al-Qur'ani, bai halatta kai aiki da wata doka ta wannan littattafan ba sai wadda ta inganta daga ciki kuma Al-Qur'ani ya zo ya tabbatar da ita. Al-Qur'ani ya zo ya samu aya cikin At-Tawrat kuma aka tabbata wa katabna wato lahum fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi zuwa karshe, an rubuta musu a cikin At-Tawrat in mutum ya kashe rai a kashe shi, in mutum ya cire idan mutum a cire masa, haka kunne da kunne har zuwa karshen ayar, tana nan cikin suratul Ma'ida. To wannan ayar a cikin littattafan At-Tawrat take, kuma aka kawo ta aka sa mana ita a Qur'ani, kuma har yanzu dokar kenan a musulunci. To kaga sai kai aiki da irin wa'annan ire-iren wa'annan da Qur'ani yazo ya tabbatar da su. To imani littattafan Allah yana haifar da wasu abubuwa na amfani masu yawa da mutum zai samu ta dalilin imani da littattafan Allah. Idan mutum yayi imani da littattafai to zai samu wasu abubuwa na dangin amfani ta dalilin wannan imanin. Amfani na farko, zai samu ilimi game da kulawar Allah game da bayinsa. Allah yana ba wa bayinsa cikakkiyar kulawa a yayin da ya saukar wa kowace al'umma littafin da zai shiryar da su. Kowace al'umma an saukar mata da littafi da za su shirya da wannan littafin. Abu na biyu, mutum zai san hikimar Ubangiji wajen shar'anta shari'a a yayin da ya shar'anta ma kowace al'umma shari'an da ta dace da halayenta, shari'ar da ta dace da ita. Ba a mai da abin ya zama shari'a ɗaya ba tun shari'a Annabi Nuhu mai ta aiki da ita har yau, saboda halayya suna caccanzawa. An gane ko? Zamani yana canzawa, ana samun wasu canje-canjen halaye, mun fahimta? Amma wannan al'umma ta ƙarshe ita ce wadda Allah da ya tashi sai ya tsara musu littafin da har duniya ta tashi zai dace da kowane zamani, zai dace da kowane guri, kuma zai dace da kowane zamani, wanda shi ne littafin Al-Qur'ani. Da haka daga shi ba za a sake saukar da wani littafi ba ila yawmul qiyama, wanda Allah ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, ga kowace al'umma mun sanya mata shari'anta da kuma manhajinta da za ta bi. Kowace al'umma an shari'anta mata nata, wannan shi ma kaga hikima ce ta Ubangiji wajen shari'anta wannan. Shi yasa lokacin da Annabi ya je aka shari'anta masa sallah 50 da ya zo bayan ya dawo daga Isra'i Mi'raj, da ya biyo ta gurin Annabi Musa sai ya koma wajen Allah ya roƙe shi sassauci a rage masa yawan sallolin nan. Al'umman ka ba za ta iya ba, ni na rayu da al'umman da ta fi taka ƙarfi kuma an ba su abin da bai kai wannan ba suka kasa. Annabi ya koma aka yi ta ragewa har suka dawo sallah 5, yanzu sallah 5 din ma wani ba zai iya ba, 50 ne fa. To 5 din ma a yau sun gagari wani ya kasa yin sallah 5 a wuni, in yayi wata baya yin wata, wani ma ko guda baya yi, ana sallah yana ji yana gani shikenan, kawai yana zaune yana kallon mutane sallah, wani ma ya kasa. To kaga ina ga a ce sallah 50 ne, amma Allah saboda adalci sai ya ce kuma zai ba ku ladan sallah 50, 50 a aikace, 5 a aikace, 50 a mizani, dan magana bata canzawa a wajen Allah subhanahu wataala. Abu na gaba, rukuni na hudu ko wa rusulihi da manzanninsa, al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi da kuma manzanninsa. Ar-rusul jam'u rasul ne, ma'anansa mursal, wanda Allah ya aiko su, ay mab'usun bi iblafi shay'in, ya kace al-mursalu shine wanda aka aiko shi dan ya isar da wani abu, dan ya isar da sakon wani abu. Da haka wanda aka aiko shi da sakon kudi ya kawo maka mursal ne ireka, dan sako ne zuwa gare ka, in labari ne zai kawo maka dan sako ne zuwa gare ka. Da haka duk wani abin da zai zo maka da shi aka aiko shi ya kawo maka, to wannan dan sako ne. To idan aka ce ar-rusul jam'in sa ne, abinda ake nufi da shi anan man uhiya ilayhi min al-bashar bi shar'in wa umira bi tablighihi, suka ce wanda aka yi masa wahayi daga cikin ƴan adam, aka yi masa wahayin wani abu na shari'a kuma aka umurce shi ya isar da wannan sakon. aka umurce shi. Kenan bambancin sa da annabi, shi annabi suka ce yakan zo dan ya jaddada shari'ar wani annabin da ya wuce. Mun gane ko? Dan ya jaddada shari'ar wani annabin da ya wuce. Shi kuma manzo yakan zo da sabuwar shari'a ne. Duk da wasu malamai suna ganin a'a, hatta annabi zai iya zuwa da sabuwar shari'a. Sai dai shi annabi ba umurce shi da ana aiko shi ne zuwa ga mutane masu imani don ya jaddada musu imani. Shi kuma manzo akan aiko shi ne zuwa ga wata al'umma kafirai don ya kira su zuwa ga mai, zuwa ga tauhidi, zuwa ga addini. To wasu malamai sun faɗi wannan, in mutum ya saurari karatunmu da suratul baqara, inda muka zo akan wace gaba ne na manta, na yi dogon bayani akan wannan. To da haka shi manzo shi ne wanda aka aiko shi da wata shari'a, sannan aka umarce shi cewa ya isar da wannan saƙo. To manzon farko daga cikin manzanni shi ne wa? Annabi Nuhu. Na ƙarshe daga cikinsu kuma shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi. Lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da annabawan da suka biyo bayansa. Kaga aka ce duk wani annabi ya biyo bayan annabi Nuhu ne, ma'ana duk wani manzo ya biyo bayan annabi Nuhu ne. Ya tabbata a sahih Bukhari daga Anas dan Malik a hadisin shafa'a yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa mutane za su zo wajen annabi Adamu dan ya sa baki ya nema musu ceto a wajen Allah, ai musu hisabi. Idan suka zo wajen annabi Adam sai abin ya ta'azzara, da haka sai ya gabatar musu da hanzarinsa ya ce yana da uzuri, da haka ba zai iya ba. Ya ce amma ku je wajen annabi Nuhu, shine manzon farko da Allah ya fara aikowa. Kaga wannan hadisin ya tabbatar da cewa annabi Nuhu shine me, shine manzon farko. Shi kuma annabi Muhammad aya ce ta Qur'ani ta tabbatar da cewa shine cikamakin annabawa. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Annabi Muhammad ba baban wani ba wani daga cikin ku bane, sai dai shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa, shine na ƙarshe a cikin annabawa. Wannan kenan. Da haka ba wata al'umma da ta taba shudewa a tarihi face sai da Allah ya aika mata manzo. Ba wata al'umma da ta taba shudewa ba tare da Allah ya aiko musu wani manzo ba wanda ya zo da wata shari'a mai cin gashin kanta zuwa ga wannan al'umma ta shi. Ko dai ya zama ya aika musu manzo wanda ya zo da wata shari'a mustaqilla, ko kuma ya zama ya aika musu wani annabi wanda zai zo da wahayi na wata shari'a da ta gabace shi amma kuma zai jaddada ta, shi ma annabi ana yi masa wahayi. An gane ko? Amma shi ba zai zo da sabuwar shari'a ba, zai zo da wata shari'a ce ta wani annabin da ya gabata, amma kuma ana yi masa wahayi akan wasu abubuwa. Ma'ana shari'an zai zo ne don ya jaddada ta, kun fahimta? Amma shi manzo ba zai yi aiki da shari'ar da ta gabata ba, shi zai zo da wata shari'a ne wadda bata gabata ba a baya, kuma za a aike shi ne zuwa ga wata al'umma da ta kafirce. Wannan su ne manzanni da sauran manzannu da malamai suka yi. To Allah subhanahu wataala bai bar wata al'umma ba face sai da ya aika mata ko manzo ko annabi wanda zai zo ya jaddada wata shari'a da ta gabata. Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Haqiqa mun aika a cikin kowace al'umma da manzo, yana ce da su ku bautawa Allah kuma ku nisanci daguto, a suratul nahl aya ta 36. Kuma Allah ta'ala ya faɗa wata aya yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Ba wata al'umma da ta gabata a baya a tarihi face sai da manzo ya shude a cikin ta, suratul fatir aya ta 24. A wani gurin ma yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Wannan muka saukar da at-taura wadda a cikin ta akwai shari'a kuma akwai haske, waɗanda suke yin hukunci da ita annabawan da suka miƙa wuya, lilladhina hadu ga waɗanda suka miƙa wanda suka tuba suka ce su sun koma ga Allah, yahudawa ne su, suratul ma'ida aya ta 44. Da haka duk al'umma, kowace al'umma sai da Allah ya aika mata manzo. Su kuma waɗannan manzannin da Allah yake aikawa wa'annan manzannin da Allah yake aikawa ɗan adam ne, halitta ne, annabawa da manzanni ɗan adam ne, ba aljannu bane, ba mala'iku bane, ba wani bangare bane na Allah. Kun gane, kamar yadda idan ka kutsa cikin aqidu na ɗariƙu suna cewa wa'annan manzannin wani bangare ne na Allah, musamman annabi Muhammad suna cewa wai an halicce shi ne da hasken zatin Allah. Suna kafa hujja da wani hadisi rubabbe, awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya Jabir, farkon abin da Allah ya fara halittawa wai hasken annabinka ya kai Jabir. Wannan hadisin bai inganta ba. Akan wannan hadisin suka yi ta gina abubuwa, kissoshi na ƙarya. Wani haske ne Allah ya ciro shi daga zatin sa, ya zauna a gabacin duniya shekara dubu, ya koma yamma dubu, gaba kudu arewa dubu, ya koma dubu, ya koma goshin annabi Adamu shekara dubu, ya koma jikin kaza shekara dubu. Abubuwan da ya gasa nan a yi ta faɗan, in ka je abin nan, in ka je daren maulidi ka je da ake faɗan kissoshin. Littafi ne kurum aka yi akan wannan, wanda ake karantawa daga farko har ƙarshe. To, annabawa ƴan adam ne, ba da haske aka yi su ba. An gane ko? Allah ya ce wai wa qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharun min tin, zan halicci ɗan adam daga taɓo. Baka asalin halittar ɗan adam daga taɓo ne annabi Adam, su kuma zuriyarsa daga mani. Wannan shine ba daga haske ba, mun fahimta? Daka annabawa halitta ne, ɗan adam ne, ba mala'iku ba ne. Don annabawa sun fi mala'iku daraja, ba aljannu ba ne. Ɗan adam ya fi aljanni daraja. Balantana ka ce musu dabbobi, kuma ba Allah ba ne. In ka ce musu wani ɓangare na Allah, to ai kiristoci ma sun fi ka dama-dama, don su ca suka yi ɗan Allah, ba ca suka yi wani ɓangare, ca suka yi ɗansa, ca suka yi annabi Isa ɗan Allah ne. Kai kuma sai ka zo ka ce a wani ɓangare ne ma na Allah, haskensa shi Allah na zatinsa ya cira ya yi shi, kenan shi ma wani ɓangare ne. Haka ya zo a cikin Jawahirul Ma'ani, hizibin Juma'a, suka ce fa'alam annahu sallallahu alaihi wasallam ruhul khuldi alqa'imu baina tarfayil haqa'iqil wujud alqadim wal hadith fahuwa haqiqatun kullu min aljahatayn zatan wa sifatan li'annahu makhluqun min nuriz zati. Yace ka sani shi annabi sallallahu alaihi wasallama rai ne dawwamamme wanda baya mutuwa. Shi yasa sai dai a ce annabi ya faku. Su ba sa yadda a ce annabi ya mutu, sai dai a ce ya faku. Alhali Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Haka Allah ta'ala ya faɗa, wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtu ala aqabikum thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Sai ce ba a ce masa matacce. Allah ya ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat, kar ku yi tsammanin wanda aka kashe su a cikin hanyar Allah matattu ne. Amma Allah ya faɗi bal ahya'ur rayyun, amma a ina inda rabbihim yarzaqun, rayu ne a gurin Ubangijinsu, ba a nan duniya ba, ba rayuwa wannan ba. Wannan rayuwar da muka sani ba sa cikin ta yanzu, sun barta, suna wata rayuwa ta daban ne. An gane, a barzakh shine rayuwar da ake nufi. Da haka dai suka ci shi annabi ruhul khuldi ne, alqayyu baina tarfayil haqaqil wujud alwujud, wanda yake tsaye tsakankanin bangarori guda biyu, bangare na hakika, wato alqayyu baina tarfayil haqaqil wujud, wato wanda tsakanin bangarori na hakika, hakikanin zatin Allah da kuma bangare na samuwa. Alwujud shine samuwa, alqadim wal hadis, yana da bangare da dadde na Allah, kuma yana da bangare hadis, domin an haife shi an sarana haihuwar shi. Da ka fahuwa hakikatun kullum min aljahatayn, dukkanin sa jiha biyu ne. An gane ko? Zatan wa sifatan, ta bangaren zatin sa da sifarsa. Yana da zati irin na Allah, yana da bangaren zatin Allah, yana da bangarori na sifofin Allah. Zatan wa sifatan li'annahu makhluqun min nuriz zati, wannan shine hujjar, saboda an halicce shi ne daga hasken zati. Kaga duk wancan hadisin ne aka dauko aka yi ta wannan abubuwa akan sa. Daga annabi mai daraja ne, ya fi kowa daraja a cikin halitta. An gane, kana iya ce masa haske, amma haske ma'anawi, wanda aka cewa alqur'ani haske, aka cewa musulunci haske, shi ma annabi muna iya ce masa haske ne. An gane, amma haske ma'anawi, ba wai haske na zati ba da suke faɗa. Ina ba za ka fahimta? Daga annabawa halitta ne, bashar ne, ɗan adam ne, halitta ne. ba su da khasa'is na rububiyya, ba su da khasa'is na uluhiyya, wannan muka ambata a baya. Allah ta'ala ya faɗa game da annabinsa tare da cewa shine shugaban manzanni gaba daya, shine mafi girman daraja a wajen Allah. Amma Allah ta'ala ya ce masa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, kace musu bana mallaka ma kaina wani amfani ko cuta sai abinda Allah ya so. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa masani as-su' in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun, inda na san gaibu to da na yawaita maka ina alkhairi, da na yawaita alkhairi ga al'ummata, kuma da wani abu na cuta bai shafe ni ba, da haka ni ban zama bufaci manzo an nadhirun wa bashirun ko mai gargadi liqaumin yu'minuna, ga mutanen da suke masu imani. Suratul A'raf aya ta 188 a wani gurin yace qul inna wal inni la amliku lakum darran wala rashada, kace ni bana mallaka muku wani cuta ko shiriya. Qul inni lan yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada, kace da su ni ba wani da zai bani kariya daga Allah, kuma ba zan samu wani wurin malaba ba, wata madogara kuma bayan Allah. Wannan annabi ne Allah yake gaya masa, ka gaya wa al'umman ka wannan dan kar su rike ka kamar yadda Kiristoci suka rike annabi Isa, kar su baka wasu khasa'is na rububiyya, kar su jingina maka wasu khasa'is na uluhiyya. Shi yasa Allah ya ce ka gaya musu wannan dan su sani. To kaga an karanta an sani, amma kuma duk da haka an bi son zuciya. Allah ya kiyaye. Ana ba wa manzon Allah matsayin Allah. Ka zo daren Maulidi din nan, muna cikin watan Maulidi ko muna cikin watan da ake Maulidi, ka je daren Maulidi kaga khasa'is na rububiyya da uluhiyya da ake ba wa shehunaima ba ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Kare shehunaima ana ba su wasu khasa'is na rububiyya, a ce sun san gaibi, a ce kaza, a ce kaza. Dan haka su annabawa abinda yake tabbatar da cewa ƴan adam ne, irin abubuwan da suke samun ƴan adam na khasa'isul bashariyya su ma suna samun su, suna rashin lafiya, suna mutuwa, suna buƙatuwa zuwa ga abinci da sauran buƙatoci irin na ɗan adam. Allah ta'ala ya faɗa game da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a lokacin da wato yake sifata ubangijinsa shi annabi Ibrahim din, yana cewa wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, ubangiji na shine wanda yake ciyar da ni, yake shayar da ni. Farkon ayar mai yake cewa afara'aytum ma kuntum ta'buduna min dunillahi antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin, shine wanda ya halicce ni kuma yake shiryar da ni. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, kuma shine wanda yake ciyar da ni, yake shayar da ni. Wa idza marittu fa huwa yashfin, kuma idan na yi rashin lafiya shine yake warkar da ni. Kaga shi annabawa suna ci suna sha, suna rashin lafiya. Wallazi yumituni thumma yuhyini, kuma shine wanda yake kashe ni sannan kuma ya raya ni a ranar gobe kiyama. Ashe annabawa suna mutuwa. Annabi a hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi, yana cewa innama ana basharun mislukum ansa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni, yace ni dan adam ne irin ku, ina mantuwa kamar yadda kuma kuke mantuwa, da haka idan na manta ku tunatar da ni. Lokacin da ya fara sallah ya rabkanuwa, yayi rabkanuwa a cikin sallah, wato sura ta yana karatun sura sai karatun ya makale masa, sahabbai ba su buda masa ba, ba su tada masa ba, yayi ruku'i. Da aka kare sallah yace cikin ku babu Ubay bin Ka'ab, dan ya san nahar da ci ne, yace a yana nan, yace me yasa baka tada mun ba, yace ni ma mutun ne irin ku, ina mantuwa kamar yadda kuke yin mantuwa, daga in nayi mantuwa ku tunatar da ni, mun fahimta. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sifata su da sifofi na ubudiyya a lokacin da zai ambaci muqamin su mafi girma, lokacin da Allah zai ambaci matsayin su mafi daraja, mafi koli, sai ya abanda ya sifata su da ubudiyya, yace bayi ne su, ba Allah bane, ba wani bangare bane na Allah, ba su da wata khususiya ta uluhiyya ko rububiyya. Allah ta'ala yace musu bayi. Annabi Nuhu yace innahu kana abdan shakura, yace shi bawa ne mai yawan godiya. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin nadhira, albarkatun ubangiji sun yawaita wanda ya saukar da al-furqan ga bawan sa shine al-qur'ani, yace ala abdihi liyakuna lil-alamin nadhira. Annabi Ishaqa da annabi Ibrahim da annabi Ishaqa da annabi Yaqub, annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub, Allah gaba daya ya ambace su, yace waskur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, ka ambaci bayinmu annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub ma'abuta karfi da basira. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikr ad-dar, daka mu mun kebance su da wata kebantacciya wanda shine ambaton gidan lahira wa innahum indana la minal mustafayn al akhyar ko su a gurin mu zababbu ne suna daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su game da annabi Isa kaga su ma Allah ya ce musu mai bayi waskur ibadana annabi Isa Allah ya ce masa in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi bai zama mafaci bawa da muka yi ni'ima gare shi sannan muka sanya shi zama abun buga misali ga bani isra'il aya ta 59 cikin suratul zukhruf daka wannan shine ma'anar imani da annabawa imani da manzanni to imani da manzanni shi ma yana kunsar abubuwa guda hudu yana kunsar abubuwa guda nawa kafin ka shiga cikin jerin gwanon wanda suka yi imani da annabawa imani da manzanni sai kai bil abubuwa guda hudu sai kai imani da abubuwa guda hudu abu na farko kai imani da cewa annabawan nan da gaske Allah ne ya aiko su ba wai ƙarya suke yi ba ba su suka aiko kansu ba Allah ne ya aiko su akwai masu ganin annabawan su ne suka kirkire kansu ba wai Allah bane ya aiko su kar ka shiga cikin irin wa'annan duk wanda ya kafircewa annabi guda ɗaya daga cikin annabawa ko manzo ɗaya daga cikin manzanni to ya kafircewa dukkanin manzannin su manzanni dole ai imani da su gaba ɗaya da annabawan da manzannin gaba ɗaya dalili kuwa Allah ta'ala ya ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni gaba ɗaya sai Allah ya sanya su waɗanda suka ƙaryata manzanni gaba ɗaya tare da cewa a lokacin ma ba taɓa aiko wani manzo ba sai shi kaɗai kun gane ko amma da suka ƙaryata shi sai zama ƙaryata shi kamar ƙaryata hatta manzannin da za su biyo baya ba gaba ɗaya sun ƙaryata su tun ma ba su zo ba aka ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin tabe cewa ba wani manzo a lokacin sai shi kadai duk wanda suka wuce annabawa ne ba manzanni ba da haka akan wannan kaidar ashe nasara wanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ƙibin manzon Allah to a wato a bisa ga hakikanin lamarin su hatta almasihun ma sun ƙaryata shi nasara da suka ƙaryata manzon Allah to kuma tare da ƙaryata manzon Allah kuma sun ƙaryata annabi Isa ma da suke ikrarin cewa sun yi imani da shi ba sa bin annabi Isa ƙarya suke yi domin annabi Isa ya musu bishara da zuwan wa annabi Muhammad mai amfani ya musu bishara da zuwan annabi Muhammad saboda in ya zo su bi shi shine wanda zai tsamar da su daga bata ya shirye da su zuwa ga mai siratul mustaqim ya shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici in ba da haka ba mai amfani ya musu bishara da zuwan sa ashe kin imani da manzon Allah da nasara suka yi ya nuna cewa annabi Isa ma ba su yi imani da shi ba to dole kai imani da manzannin Allah gaba ɗayan su kai da cewa Allah ne ya aiko su abu na biyu kai imani da wanda aka bayyana sunayen su daga cikin su wanda aka san sunayen su to kai imani da su da sunayen su irin annabi Muhammad annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam duk kai imani da su wannan guda biyar din su ake cewa ulul azmi minar rusul wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a guri ne guda biyu a cikin alqur'ani guri na farko suratul ahzab a cikin fadin Allah ta'ala wa iz akhazna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam Allah ta'ala ya ce hakika murriki alqawla ko murriki alqawlin annabawa daga gare su wa iz akhazna mithaqa ko kuma katina a lokacin ka ambace a lokacin ko katina a lokacin da muka riki alqawlin annabawa wa minka haka kuma muka riki alqawli daga gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin haka muka riki alƙawari daga annabi Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam suratul ahzab aya ta 7 haka a cikin suratul shura yace shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi man shar'anta muku ad-dini irin ad-dinin da muka yi wasici da shi zuwa ga annabi Nuhu wallazi awhayna ilaika da kuma abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka wa ba wasaina bihi ibrahim da abinda muka yi wasici zuwa da shi zuwa ga annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa suna cewa ana aqimud din ku tsayar da addini ko ana ce da su ku tsayar da addini wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin addinin ma'ana kada ku rarraba a bangaren abinda ya shafi tauhidi a bangaren shari'a ana samun bambancin shari'a daga wannan annabi zuwa wannan annabi amma bangaren tauhidi addinin su ɗaya ne suratul shura aya ta 13 to duk wanda aka ambaci sunan su dole mu yi imani da su da sunayen su wanda kuma bamu san sunayen su ba to sai mu yi imani da su a dunkule sai mai imani da annabawan gaba ɗaya a cikin jerin imanin mu da manzanni, to duk annabin da muka sani da wannan babu mu sani ba, to sai mai imani da su baki ɗaya, kamar da Allah ta'ala ya ce walqad arsalna rusulana min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, yace kuma hakika mun aiko da manzanni kafin ka, daga cikin su akwai wanda muka kissanta maka labarin su, daga cikin su akwai wanda bamu baka labarin su ba. Suratu Ghafir aya ta 78. To dole mai imani da wanda aka ambaci sunayen su daga cikin su da sunayen su, wanda ba ambaci sunan su ba kuma mai imani da su a dunkule, shine abu na biyu. Abu na uku, mu gaskata abin da ya inganta daga labaran da suka bayar. Duk labarin da manzo Allah ya bayar wanda ya inganta, wanda hadisin ya inganta cewa annabi ne ya bada labarin nan, to ya zama dole mu gaskata wannan labarin. Sauran annabawa duk labarin da ya inganta daga cikin labarin da suka bayar, wanda musulunci ya zo tabbatar da shi, to ya zama dole mai imani da wannan labarin, domin an caccanza abubuwan da suka zo da shi, sai wanda musulunci ya tabbatar mana da sahihancinsa, sai mu yadda da wannan labarin. Da haka za mu gaskata abin da ya inganta daga labarin da annabawan suka zo da shi, shi da abu na uku. Annabi ya bayar da labarin kissoshi na abubuwan da suka wuce da abubuwan da za su zo nan gaba, wasu kissoshin ma wanda masu kama hankali, kamar dole mu gaskata wa'innan labarin. Abu na hudu, na ƙarshe, mu yi aiki da shari'ar da manzannin suka zo da shi. Dole mu yi aiki da shari'ar wa'innan annabawa, mu da muke mabiya manzon Allah ne, al'ummar annabi Muhammadu ne, to za mu yi aiki ne da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin shi ne cikamakin annabawa gaba ɗaya, shi ne kuma wanda aka aiko shi zuwa ga dukkanin duniya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai idan sun hukunta ka, ma'ana sun mayar da kai kai ne mai hukunci a cikin abin da ya shiga na sabani tsakaninsu, sannan kuma ba za su samu kunci ba game da abin da ka zartar na hukunci. Wa yusallimu taslima, kuma su miƙa wuya miƙawa ga dokar da ka zo da ita kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Dole musulmi ya yi imani da duk wata doka da manzo Allah ya zo da ita, ya bi ta, ya aiki da ita. To idan mutum ya yi imani da manzanni akan waɗannan gaɓoɓin guda hudu, to zai samu amfani da romo da riba na wannan imanin kamar haka. Amfani na farko, zai samu fa'ida ta ilimi game da rahmar Ubangiji da kuma yanda Allah yake kulawa da bayansa a yayin da ya aiko musu manzanni da za su shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici, ya bayyana musu ta hanyar waɗannan manzannin yanda za su bauta masa, domin a hankalce hankali shi kaɗai ba zai iya gano yanda zai bauta wa Allah ba. Idan aka barka da hankalinka ba za ka gano yanda za ka yi sallah ba, yanda za ka yi ibada, dole sai Allah ya nuna maka yanda za ka yi. To kaga ashe rahama ce ta Ubangiji ya aiko maka manzanni don su koya maka yanda za ka bauta masa, don sai ka bauta masa ka shiga aljanna. In baka bauta masa ba za ka shiga aljanna ba, to ya za ka bauta masa? Kai in an barka da hankalinka ba za ka san yanda za ka bauta wa Allah ba. Shi yasa masu aiki da son zuciya suke bautar Allah da son zuciya, ko suke bautar Allah da bid'o'i, za ka ga girbtu kawai suke yi. Kuma wannan ibadar da suke yi ba za a karɓe ta ba. Annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata aikin da babu umarninmu a ciki an bayar masa da shi ba za a karɓe shi ba, sai aikin da Allah ya aiko manzanni da shi, shi da yake kai mutum aljanna. Abu na biyu, mutum zai samu fa'ida ta godiya ga ni'imar Allah. Wannan ni'ima ce mafi girma da Allah ya wa bawa, ita ce ni'imar aiko masa da manzo, ita ce ni'ima mafi girma. To mutum zai gode wa Allah akan wannan ni'imar. Abu na uku kuma, zai samu soyayyar waɗannan manzannin. Dole a matsayinka na musulmi ka so manzon Allah. Duk musulmin da bai san manzon Allah ba musulmi bane. Duk musulmin da bai san manzon Allah to ba musulmi bane, kafiri ne. Dole musulmi ya so manzon Allah, kuma ya so shi fiye da yadda yake son kanshi, fiye da yadda yake son iyayensa, fiye da yake son mutanen duniya baki daya. Ta yadda za a ce a kashe shi ko a taɓa manzon Allah, sai dai shi a kashe shi kafin a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mutum ya kasance haka, sannan imaninsa zai tabbata. An gane ko la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dayanku ba zai yi imani ba sai ya fi sona fiye da yadda yake son iyayensa da ƴaƴansa da mutanen duniya baki daya. Lokacin da sayyidina Umar yace na fi son kowa, na fi son ka fiye da kowa in banda kaina, annabi ce sayyidina Abubakar da saura sayyidina Umar, sai ka fi so na fiye da yadda kake son kanka. Yace yanzu na fi son ka fiye da yadda nake son kaina. Maza Allah yace masa al'ana ya Umar, yanzu ka zama mai imani ya kai Umar, yanzu ka zama cikakken mai imani. Mun fahimta? To sanin wa'annan ka'idodin da muka ambata da imani da annabawa akan wa'annan ka'idodin shi zai sa ka so annabawa, ka rika yaban su da abin da ya dace da su, domin manzanni ne zuwa gare ka, manzanni ne da Allah ya aiko su zuwa gare ka, domin da suka zo kuma sun tsayi wajen bautar Ubangiji, sun tsaya tsayin daka wajen isar da sakon Ubangiji, sun tsaya tsayin daka wajen yi wa bayin Allah nasiha. Annabawa ba su yi sakaci wajen yi wa bayin Allah nasiha ba, ba su yi sakaci ba wajen isar da sakon Allah, sannan sun tsayi tsayin daka wajen bautar Ubangiji su da kansu, sai sun yi sannan su ce mana mu yi. To zaka so su dan wannan, an gane ashe san manzon Allah da'a yake sawa. Ka yi wa manzon Allah da'a, ka bi umarninsa, ka nisanci haninsa, wannan shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ka yi wa manzon Allah waka, baka bin dokokinsa, baka bin umarninsa, baka zama baka shiga cikin masu son manzon Allah ba. Kamar matar ka ce tace tana son ka, amma ka ce tayi maka tuwo tace baka isa ba, ka ce ika zaki ce baka isa ba, kuma tace ina son ka, ai ba za ka yarda ba kai ma. Ashe bin yi maka biyayya shine yake nuna mai soyayyar, ana son ka ba wai da baki ba, tana dalin sweetheart, my love, my wane ne, kuma ka ce tayi tuwo tace baka isa ba, sai dai ka je ka sayo hotel, ai za ka ce ƙarya kike wallahi. To sai aka samu su kangararru, sai suka ƙaryata manzannin Allah, suka ce manzannin Allah ƙarya ne, suka ƙaryata, suna masu rusa wa'annan ayoyi da aka ambata, wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa manzannin nan shi ya aiko su. Wa ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula, Allah ce ba abin da ya hana wa mutane su yi imani bayan shari'a ta zo musu, face wai cewa suke yanzu mutum dan adam Allah zai aiko a matsayin manzo, wai su mamakin su dan me Allah zai aiko dan adam, in Allah zai aiko ya aiko wani abu ba dan adam ba mana, ya aiko mala'ika mana yazo yayi wa'azi. Allah yace qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula, inda akwai mala'iku da suke rayuwa a duniya yanda kuke rayuwa, suna tafiya a ban kasa suna rayuwa, to da sai mu aiko mala'ika a matsayin manzo. Amma kai in kaga mala'ika guduwa za ta yi, annabi ma da yafi ka karfin zuciya, da ya ga mala'ika tsorata yi, sai da ya kama shi ya rungume shi ya sake shi, ya sake rungume shi, sannan ya samu natsuwa. Mun gane ko? Ba ma mala'ika ba yanzu in bera ruhu da nan a guje, bera wannan da gudu za ka ga wani an tashi tsaye, ko maciji, maciji ya shigo da gudu za ku tashi, ko ba za a kuya ta tawakin testin kis a kuya cikin da tsuwa ba ta ce komi ba, ba rigima ba komi, a hankali a kuya ta shigo, sai ta zo nan sai ta tsugunna, ai ba wanda zai saurari karatun nan, saboda ba jinsin dan adam bace ba, wannan fitra ce ta dan adam, fitra ce wannan abin nan, hikima ce ta Ubangiji, kowace halitta tana samuwa natsuwa da jinsin ta ne. In an aiko mala'ika ko sauraron shi ba za ka iya ba, balantana an aiko aljani yana zara ido, kowa ya gan shi gudu zai ta yi. Sai Allah ya aiko dan adam wanda za ku fa'ince shi ku saurare shi ya yi abin da kuke iyawa. In mala'ika ne in yi ruga da gudu ba za ku iya bin shi ba. In aljani ne daga nan kawai cikin awa guda yana Makka, kai ka iya zuwa Makka cikin awa guda, kuma an ce ka yi koyi da shi, ba ta ka yi koyi da kai koyi da manzo ba, haka Allah ya ce ko ku yi koyi da annabawanku, sai aka aiko aljani sai ya ruga da gudu sai Makka, kai kana iya bin shi da gudu ba ka iya bin shi ba, ashe sai ya aiko maka wanda zaka iya koyi da shi. Shi yasa Allah ya aiko annabawa a matsayin ɗan adam, da haka Allah ya rushe waccan da awata su ta cewa dan mi ba aiko mala'iku ba, dan mi ba aiko mana mala'ika ba, Allah ce inda akwai mala'iku a ban kasa, inda mala'iku ne suke rayuwa a ban kasa, to da sai ya aiko musu mala'iku, amma ɗan adam ne suke rayuwa, da haka ɗan adam za a aiko irin su. Sai aka aiko ɗan adam irin mu. Allah ta'ala yake cewa in antum illa basharun misluna, su kafiran suke cewa mala'iku ku ba komai bane, face ɗan adam irin mu, turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una, so kuke ku toshe mu daga abin da iyayen mu suke bauta, fa'tu bi sultanin mubin, ku zo mana da hujja bayyananna inda gaske kuke. Allah yake qalat lahum rusuluhum, sai manzannin da kansu suka ce in nahnu illa basharun mislukum, eh haka ne, mu mutane ne irin ku, kaga da kansu annabawan suka faɗa. Da haka in kace annabi ba mutum bane, to ka ƙaryata annabin shi da kansa, dai shi cewa in ta suka yi in nahnu illa basharun mislukum,
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده sai da Allah yana yin kyauta da baiwa ga wanda yaso daga cikin bayinsa da haka mu Allah ya mana baiwa ya yi mana kyauta ya bamu matsayi na annabta da manzanci an gane ko wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultani illa bi iznillah ba za mu iya kawo muku wata hujja ko wani dalili ba sai da iznin Allah duk abinda muka zo muku da shi to Allah ne ya aika mu wadannan mala'iku abinnan annabawa ɗan adam ne an aika mana su dan mu yi imani da su da haka dole duk wanda yake bai yadda da annabawa ba ko bai yadda da manzanni ba ko wani abu irin wannan to ya shiga daga cikin wanda suka kafircewa Allah wannan shine rukuni na hudu ko al-iman billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi saura rukuni guda nawa guda biyu in mun zo darasi mai zuwa insha Allah zamu karasa da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah